This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. A jamhuriyar Najeriya za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodin shi kuke so akan voahausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Bello Habib Galadanci da sauran abokan aiki ke muku maraba. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji ƙarin bayani kan halin da 'yan mata da mata da aka cito a dajin Sambisa suke ciki bayan da aka kwashe su daga sansanonin da aka ajiye su.
Saboda akwai program da ake yi, iban wai ake sa wayannan mutanen don a dawo musu da ayyukan su jikin su, kuma ya zama na koda sun fito a cikin wani shiri wanda ba za su fuskanci wannan irin tsangwama ba.
A jamhuriyar Nijar, shugabannin kungiyoyin fararen hula sun fara tofa albarkacin bakin su game da tsare wani fitaccen dan jarida, wato Musa Cangari, da hukumomin kasar suka yi.
Lalle mun nuna bakin cikin mu tukuru akan yadda abin ya wakana.
Sannan yau rana ce da za ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya. Za kuma ku iya kiran mu akan wannan lambar, wato 2022-2655. Amma a saka alamar ƙari, wato plus, sai a saka lambar ɗaya, sai a jiro sauran lambobin. Amma yanzu ga labaran duniya.
Jama'a sarama, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Kungiyar IS ta ɗauki alhakin harin kunar bakin wake a kan wani masallaci na mabiya ɗari kashiya a gabashin ƙasar Saudiya yau Juma'a, lamarin da ya sanadiyar rayuka aƙalla mutane 19 da jikkata da dama. Wannan fashewari ta zo ne a lokacin sallar Juma'a a masallacin Imam Ali da ke yankin Katif a bakin gabar teku da ke gabashin daular Saudiya, wadda mafi yawancin mutanen wannan ƙasa mabiya ɗari ka sunni ne. Kamfanin dillacin labaran ƙasar mallakar gwamnati ya tabbatar da akwai wannan lamari. Kakakin fadar shugaban Amurka ta White House, Josh Earnest, ya yi Allah walai da wannan hari, ya ma ƙara da cewa wannan hari na masu tsaron ra'ayi ne. Hotuna da aka saka akan shafukan sada zumunta na yanar gizo sun nuna garwakin jama'a da waɗanda suka ji raunuka kwance cikin jini, yayin da aka zuba wasu kuma a cikin motoci na kwana-kwana a kusa da wannan masallaci. Yanzu a yanzu ba tabbatar da adadin waɗanda wannan hari ya shafa ba, kuma irin waɗannan hare-haren dai ba a saba ganin su ba a Saudiya, duk da cewa ƙasar na raba iyaka da ƙasar Iraki da Yemen, wanda ke fuskantar kalubalen rashin kwanciyar hankali. A wani ɓangaren kuma, yau Juma'a dai ƙungiyar ta IS ta ɗauki alhakin wani hari kuma a kan shafukan sada zumunta na Fasabam a wani masallaci na 'yan Shia da ke babban birnin ƙasar Yemen, wato Sana'a, harin da ya sanadiyar rayukan aƙalla mutane 11.
Cutar amai da guda ta ɓarke wa mutan ƙasar Burundi da ke gudun hijira a ƙasar Tanzania a lokacin da suke arcewar gingimin siyasa da ke addabar ƙasar. Ofishin 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa mutan Tanzania su biyu su ma sun rasa rayukansu daga wannan cuta mai ta amai da gudawa, kuma cutar na ƙalubalantar mutane 3,000 a yankin Kangunga da ke kusa da tafkin Tanganyika. Jami'ai sun yi saurin aika ruwan sha mai kyau da magunguna da ma wasu kayan masarufi domin dakatar da wannan annoba.
Mayakan IS sun ɗauki alhakin kai hare-haren bom guda biyu a kan yankin ƙasashen Ladabawa yau Juma'a, inda suka mayar da hankula a kan masallatan mabiya ɗari kashiya, yayin da mataimakin shugaban ƙasar Iraki yake tambayoyi a kan tasirin hare-haren sama da ƙasar Amurka ke jagoranta a kan waɗannan mayaka. Wata kungiya da ta kira kanta Sabuwa kuma ta ce tana da alaka da mayakan IS ɗin ta ɗauki alhakin wannan hari a gabashin ƙasar Saudiya da ke yankin Katif, har ma ya sanadiyar rayukan aƙalla mutane 19. Da yake magana a taron tattalin arziki na duniya a ƙasar Jordan yau Juma'a, mataimakin shugaban Iraki Ayad Al-Lawali ya ce ya nemi shugabannin Iraki fa su ƙirƙiro sababbin dabarun ƙalubalantar wannan mayaka, ganin yadda hare-haren sama baya tasiri a kansu.
Jami'an ƙasar Kenya sun bayyana cewa mayaka masu kishin Islamu sun kai hari akan wani ƙauye da ke arewa maso gabashin ƙasar, wajen da mayaka suka kame ikon wata jami'ar har suka kashe aƙalla mutane 150 a watan da ya gabata. Mayaka ta cikin gida a ƙasar yau Juma'a ta faɗi cewa mayakan sun kai hari ne akan ƙauyen Yumbis da ke ƙaramar hukumar Garissa jiya Alhamis, amma jami'an tsaro sun daƙile wannan hari bayan musayar wuta. Zuwa yanzu ba a bayyana ɓarnar da wannan lamari ya janyo ba. Mayakan Al-Shabab sun kame ikon jami'ar Garissa a watan da ya gabata, inda suka yi garkuwa da mutane da yawa a cikin gine-ginen jami'ar. mutane 148 ne suka rasa rayukansu waɗanda mafi yawancin su ɗalibai ne.
Labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Jama'a jami'ai a ƙasar Turkiya sun bayyana cewa sun tsare mutane da yawa a sumami da suke ci gaba da kaiwa 'yan kasuwa waɗanda ake zargi da alaka da wani malamin musulunci, mutumin da shi kuma ake zargin sa da yunkurin hanɓare gwamnatin ƙasar. Jami'ai sun bayyana cewa an fara kai sumaman ne yau Juma'a a birnin Konya, kuma an fitar da sanarwar neman waɗannan mutane da dama, a cikin su har da jami'an 'yan sanda. Ana zargin su ne da yin alaka da wani malamin addinin musulunci wanda ke nan ƙasar Amurka, kuma sunan shi Fethullah Gulen. Shi wannan malami shugaban Turkiya Tayyip Erdogan ya zarge shi da yunkurin haɓarar da gwamnatinsa. A halin yanzu dai an samu labarin cewa an kai waɗannan sumame ne a birnin Konya da wasu larduna guda goma da ke can ƙasar Turkiya.
Mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce musulman ƙabilar Rohingya na ƙasar mai yamma da suke arcewa fitara da ƙuncin rayuwa da ƙasar ya kamata a 'yantar da su zama 'yan ƙasa a zaman wata hanyar taimaka wajen magance rikicin jin ƙai da ke addabar wannan yanki. Jami'in ya ce rashin sanin tabbas da kuma da rashin wani matsayi yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka sa mutanen suke arcewa. Mr. Blinken ya yi wannan furuci ne yau Juma'a a birnin Yangon, inda ya zanta da majami'an ƙasar Myanmar. Mabiya addinin Buddha na ƙasar Bama sun haɗa mabiya wato addinin musuluncin sun hana su zama 'yan ƙasa, ana kuma tauye musu 'yancinsu. Kimanin 'yan gudun hijira da bakin haurai 3,000 ne yawancinsu 'yan ƙabilar Rohingya daga ƙasar Bama da Bangladesh aka ceto, ko kuma suka yi iyo zuwa gaɓar teku a ƙasashen kudu maso gabashin Asiya. Ko labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Hukumomi a Najeriya sun faɗi dalilin da ya sa suka kwashe 'yan matan nan da aka ceto daga dajin Sambisa bayan da aka ajiye su a wani sansanoni 'yan gudun hijira. Muhammad Kanar shi ne shugaban hukumar ba da agaji ta NEMA da ke kula da shiyar arewa maso gabashin Najeriya, ya kuma yi mana ƙarin bayani kan wannan lamari.
Wannan magana haka din ne, to amma yadda ake fahimtar abin shi ne wanda ya je a bamban wanda ya samu tsangwama ko ya samu matsala na irin wannan hadari da suka shiga na cikin jeji ko kuma aka kama su, to ƙwarai da gaske suna fuskantar wani kalubale na tsangwama daga jama'a lokacin da suka fito za su shiga jama'a. Saboda haka akwai program da ake yi, ake ibon wai ake sa wayannan mutanen don a dawo musu da hayyacinsu jikinsu, kuma ya zama na koda sun fito a cikin wani shiri wanda ba za su fuskanci wannan irin tsangwaman ba. To akwai sanannu ƙwararru da suka yi wannan, to su ne karɓan da aka yi aka miƙa su kenan, ba wai abin nan ba.
To akwai rahotannin da ke cewa waɗannan mata da aka kwashe su sukan tuntuɓi 'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin, sukan tuntuɓe su, ina gaskiyan wannan lamari yake?
Wannan babu wani gaskiya wannan magana, tunda babu wanda zai zo ce ga tan da wanda aka tuntuɓa ko ga wanda ya ji an tuntuɓa ko ga wanda ya ga ana tuntuɓa tunda aka kawo su. Kuma wayannan mutane tunda aka kawo su ba su rabu da mutane ba, ma'aikata ba, ba su rabu da 'yan jarida ba, ba su rabu da kowa ba, bari a ce ba wanda ya gani ko ba wanda ya gani.
To wasu kuma za su yi mamakin ganin cewa sun dan kwana biyu a wannan sansanin 'yan gudun hijira na garin Yola. Menene yasa ba za a gudanar da shi wannan shiri da ake so a yi na dawo da su cikin hayyacinsu ba har sai an kai su wani wuri?
Eh, ai dama hawa-hawa ne. Da farko za a gasu gunda za su kawo a duba lafiyarsu, a ga babu wani lahani da ya same su wanda za a dawo, wanda kuma ya samu matsalar lahi lafiya sai a ba shi magani in ya warke tukuna, sannan kuma da sha'anin yunwa da ci da ciyarwa. To kan aka yi musu wannan suka dawo wannan, to shi ne za a kafi na biyu na wannan gyaran takurar kwakwalwarsu.
To kawai yanzu waɗannan mutane da ka kwato su sun doshi kusan wata kenan guda a sansanin 'yan gudun hijiran, kamar kuna samun alamun nasara a ƙoƙarin da ake na ganin cewa sun dawo cikin hayyacinsu?
Ai, a kusa wannan ƙwararru a kan abin nan harkar su ne suka fara yanzu. Don ko a yanzu ma a nan ta mai ta gefen Maiduguri, akwai wasu wanda nan gaba kwana kaɗan zan kai cikin yola. kai su sansani su fara samun wannan taimakon farin kafin su shiga na biyu.
To kamar wani babban kalubale kuke fuskanta a wannan kokari da kuke na ganin cewa kun taimaka waɗannan mutane?
Kalubale kam shahadi ne, ka san shi a irin aikin mu ya sha bamban da lokacin da yake aiki ne na cikin yaki, wanda yake sai an samu an baka bayar da za ka yi. Shi ne babban kalubale din da muke fuskanta, da dole sai ka jira an kawo an baka.
A yarwa da bama ba ga da goza, banki Chibok ba zaman lafiya, sun watsa birni kaza har da ƙauye, kowa a firgice ba lafiya, da muggan ɗiya a cikin namu soja ba su da niyyar zaman lafiya, a ƙauye birane misalin su ba ga.
To Muhammad Kanar kenan shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta NEMA a Najeriya. Tanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda yanzu haka ana can ana ci gaba da cece-kuce dangane da tsare wani fitaccen dan jaridan nan da ake kira Musa Cangari da hukumomi suka yi tare da wasu sarakuna, lamarin da ya sa kungiyoyin fararen hula suka fara tofa albarkacin bakin su. Malam Nuhu Arzika shine shugaban kungiyoyin na fararen hula a jamhuriyar ta Niger. Ga karin bayanin da yawa abokin aikin mu Abdulaziz Adili Toro.
Eh to alhamdulillah, nagode maka da ka ba mu wannan dama. Lalle mun nuna bakin cikin mu tukuru akan yadda abun ya wakana tsakanin abokin aikin mu, abokin kokowa mu Malam Musa Cangari da mutanen jami'an tsaro masu aiki da sunan gwamnati wanda suke aiki a civil anti-terrorist.
Shin Malam Nuhu Arzika, shin kuna da cikakken bayani kan yadda lamar ya auku?
Abin da ya wakana shine Malam Musa dai ya tafi ganin waɗansu cikin mutanen da aka kamo daga wajen yankin Difa, musamman saraki ce masu gari guda shidda da aka zo da su, aka ce suna cikin wanda suke da ake tuhuma da laihin rishin bada hazaka ga nuna abinda suka sani bisa abinda yake wakana na maganganu na zancen Boko Haram. To musamman wannan abun shi yasa aka tuhume su da su, ana tsammanin kama rishin bada bayani ko kwatanta abinda suka sani yana cikin kama laihi a ganin wanda suka kamo su. To shi kuma Malam Musa kungiyarsu da take sana kokowa ne kamar ire-iren duka namu matsayinmu na kungiyar Horakulla na neman mu gani abinda yake wakana ko abinda ake yi ana yin shi bisa kan ka'ida, bisa kan yadda dokokin ƙasa suka tsaida, musamman ta hada aiki da haƙƙin ɗan adam.
Malam Nuhu Arzika, amma wasu da dama za su yi mamakin cewa daga zuwa kai ma wannan sarakai abinci kawai sai a kama shi.
Waɗanga mutanen da aka ce an taho da su ya sai can shi Malam Musa da ya gansu, saboda akwai wanda ya sani a cikin su, kuma ya je ya kai masa abinci ne daga can aka tsaida shi, aka ce ai dama shi ma ana neman sa tunda an ji yayi magana a cikin ya bada interview kamar irin wannan da nake badawa a cikin wata gidan radio na RFI. Akan haka nan aka ce mashi ana neman shi, aka ce shi ma yazo a dakatar da shi, amma a yanzu nan mu da kanmu tunda bamu samu ganin shi ba tun wannan lokacin, bamu san ba cikakken labarin abin da aka tuhume shi a kansa, bamu san ba abin da aka ce masa gashi akan ga laihin shi wanda ake tuhuma da shi. Amma abin da muka sani a matsayin shi na ɗan jarida, a matsayin shi na ɗan hulahula, a matsayin shi na wanda yake fafutukar a kare haƙƙin ɗan adam a cikin Niger, a cikin duniya gaba ɗaya, kenan wajibi ne abubuwan da duk muke yi muna yin su ba don son rai ba ko don son kai, tunda matsala ta tsaro gaba ɗaya na wanda Niger suka fuskanta a yau, ai muna cikin saurin gaba na neman a yi kokowa saboda biyan buƙatar wannan.
Kamarallah Malam Nuhu Arzika kenan shugaban kungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Niger a tattaunawarsu da abokin aikin Abdulaziz Adili Toro.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
Kuma da yanzu kuma lokaci ne da zamu buke layukan mu da muku kira. Ga kira ya shigo daga jihar Zamfara. Wane ne a jihar Zamfara?
Yaya da Zamfara.
To muna jin ka Mallam Yahaya.
Bana daga Zamfara.
Muna jin ka Mallam Yahaya, barka da zuwa.
Ni duke tattauna a yau.
To Mallam Yahaya, kamar dai da muka bayyana a farko, yau fili a bude yake da zaka bayyana ra'ayinka akan batutuwan da ke wato cimaka tuwa kwarya abin da ya shafi siyasa ko zamantakewa ko kuma wani abu dai da ya shafi wato kiwon lafiya dai da al'amuran yau da kullun. Menene ra'ayinka?
To abin da yake ra'ayina shine a yau ina kira da sabon shugaban kasa wanda za a rasa sati mai zuwa, mune mashi fatan alheri kuma Allah ya bashi ikon wa 'yan Najeriya adalci da talaka Najeriya.
To mallam Allah, mun gode mallam Yahaya. Ga wani kira daga Kwantagora jihar Niger, wane ne akan layi?
Muhammad Lalo, kana magana da injiniya mai gero makeri Lulu Kwantagora.
To injiniya, barka da shigowa wannan fili namu, menene ra'ayinka?
To ra'ayina ina wa janar Muhammadu Buhari fatan alheri, Allah ya taimake shi, shi kama mai shi adalci. Sannan kuma a gaskiya zaɓen ministoci hakkin shi ne, ba wai gona adda hakkin ya tura ma janar ministoci ba, saboda shi ya san waɗanda sun kacincinta ya aiki da shi. Don haka muna mai fatan alheri ya doge waɗanda ya san za su rika a samu ci gaban ƙasa su kai makamai ga aiki, to su adda dai a zaɓa.
To injiniya, mun gode. Injiniya kenan daga garin Kwantagora a jihar Niger. Yau dai kamar yadda kuka ji, fili abu ɗaya ke da za ku kira ku bayyana ra'ayinku akan batutuwa da dama, wala Allah abin da ya shafi siyasa ko zamantakewa ko kuma abin da ya shafi kiwon lafiya na yau da kullum. Shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga wani kira daga Kalaba, wane ne akan layi?
Usman ne, Usman ne daga Kalaba, driver.
To Mallam Usman driver, muna jin ka.
Muna murna, yan uwanmu sun fito, yan gudun hijira, kuma mamako a sada su da yan uwansu, kuma ba a sada su da yan uwansu ba, yanzu an kara ɗauke su. Shi ne kawai ra'ayina, ni ina roƙon ra'ayina gwamnatin Najeriya a sada yan gudun hijira da yan uwansu kawai.
To wannan ra'ayin Usman kenan da ya kira daga birnin Kalaba, da yake cewa yana so a sada yan uwansa, wato yan uwan waɗanda aka ceto su daga dajin Sambisa da yan uwansu. Yanzu ga wani kira daga Adamawa, wane ne akan layi Adamawa? To muna jin ka, barka da shigowa wannan fili.
Ina cewa idan Allah ya sa shi ne girma general, idan ya aka rasa da shi ra'ayi 29, roƙa da cewa a tuna da koyawa ta kara da nufin ba da muna ba hankali da gaske, kuma Allah zai sa gama wannan bikin na lafiya.
Tuma da lamun gode, kamar da kuke ji dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogo na cewa ƙarfe wato 4 ne da wato 5 saura minti 11 a nan birnin Washington DC. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Ga wani kira daga jihar Kwara, wane ne akan layi a Kwara?
Assalamu alaikum, mai magana Jalo Garba Dina ne, Bulaus kala kala na tufa Kwara, daga Kwara a Najeriya. A gaskiya dangane da rantsar da sabon zababben shugaban kasa janar Buhari, to mu muna mishi murna kuma muna fatar Allah ya sa wannan rantsuwa, Allah ya sa a yi ta lahiya, kuma a ƙare lahiya, kuma duka alƙawarin da ya ɗauka. To muna kira gare shi da ya ƙoƙari ya ga cewa ya cika ma 'yan Najeriya, musamman ma yaƙi da cin hanci ɗin nan da rashawa, da kuma samun matasa aikin yi, da kuma a hana irin abubuwan da zalunce-zalunce da ake yi a nan Najeriya. Su ya kamata a ce duk wanda ya yi layi ko ni matsayinsa, su ya kamata a ce a gurfanar da shi gaban kotu domin ya zama da rafi ga wasu. Sai magana.
To Mallam Bello, mun gode. Ga wani kira daga jihar Kebbi, wane ne a kan layi? To ina ganin kamar mun rasa wanda ya kira daga jihar Kebbi, sai sake kira lambar ita ce 202-205-6555. Kada a manta a sa alamar ƙari wato plus sai a sa ɗaya sai a jiro lambobin. Ana kuma tare ne dai da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shirin na zuwa muku ne kai tsaye. Yanzu agogon muna cewa ƙarfe 5 ne saura minti 10 na yamma kenan a birnin Washington DC. Ga kira daga Taraba. Wane ne akan layi a Taraba?
Kana magana da Kila Manzo daga Taraba.
To madalla muna jin ka.
A rayi na shine game da tsaban da za a yi wannan nan. Katin da muke cikin nan. Akwai jihar da PDP suka ci zabe, ina roƙon APC su guje rally ranar nan kar ya kawo rikici.
Eh haka ne. To madalla
muna fata Allah ya kama rantsarwa lafiya.
To madalla mun gode kwarai da gaske. Ga wani kira daga jihar Yobe. Wani ne akan layi?
Lamido ne sarkin kuna ne daga jihar Yobe.
To Lamido muna jin ka.
Ni ina mika kuka na ne da gwamnati saboda barayi suna zuwa gidajenmu su kace mutane su dauki dabbobi. Yanzu kwanan nan mun kama barayi sun dauki kudi amma gashi nan ana kokari ana sake su. Mu wannan abun ya dame ni.
To madalla da fatan Lamido waɗanda ya kamata su dauki mataki akan wannan lamari sun za su ji da kunnuwan basira. Yanzu ga wani kira daga jihar Benue. Wane ne a kan layi?
Muhammadu Sani ne daga Benue.
To muna jin kamalan Muhammadu Sani, menene ra'ayinka?
Ra'ayina shine ina yawan bugo muku ba na samun ku.
To amma na afuwa Malam Muhammadu Sani, wani lokaci akwai tangardan layi ko kuma ka samu mutane da dama suna bugowa hakan yakan kawo cinkoso da ba za ka iya samun ba. Menene ra'ayinka?
Ra'ayina shine dan Allah ku samu wani wakili da Allah nan Benue zuwa Boko da Allah ku yi mana wani wakili da Allah ban ma samun labarin ku kowane lokaci a da dan jaridan ku.
To Malam Muhammadu Sani mun gode kwarai da gaske. Na tabbata shugabannin namu suna nan suna jin ka wannan bayani da kai da fatan kuma za su dauke mataki a gurguje. Ga kira daga jihar Bauchi. Wane ne akan layi?
Kamisu akaunta Azare.
To Malam Hamisu barka da shigowa wannan fili.
Yawwa sannan ku da yake.
Yawwa alhamdulillah.
O madalla ni yanzu na ra'ayina shine kawai ina yi wa Buhari godiya. Na kuma roƙon Allah ta shirfo akan wannan mulki da zai hau sabo dal.
To madalla mun gode Malam Hamisu.
Allah ta shirfo.
To mun gode kwarai da gaske. Ga wani kira daga jihar Niger. Wane ne akan layi?
Bala ne mai wankin wurare da shishi jihar Niger da tarayyar Najeriya.
To Malam Bala muna jinka.
Da ina ma janar Muhammadu Bari fatan alheri da fatan Allah ta shirfo kuma Allah kai mu lokaci lafiya. Ta rana da zan bada ga janar ne mutum magana kana kuma mu gaskiya harkokin kana kuma sun barbare a Najeriya ya kaje lokacin da baka kuma mutane ya da kwaya jiwa kwaya da ba ya kaba ka tafi a lokacin mai kenan. To ya kamata idan Allah kai general ya mai da hankali shi game da kananan hukumomi a dama su ne ke fitar da talakan Najeriya kananan hukumomi su ke fitar.
To madalla mun gode Malam Bala, sai kamar afuwa za mu tsaye da kai annan saboda lokacin da daga mana hannu. Yanzu bari mu je ga Muhammadu Danda da labarin wasanni. Madalla kamar yadda kuka ji dai ga Muhammadu Danda da labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Bari na fara da ƙwallon ƙafa. Rene Gerard mai koyar da 'yan wasan Lille ya kira 'yan wasa 14 kawai a wasan da za su yi a Metz a gobe a Asabar da yamma a gasa na ranar 38 na Ligue 1. A jajibarin kwarawarsu da Rennes da za su yi kenan a gida a ranar ta ƙarshe na Ligue 1. Paris Saint-Germain na kan zaton zama zakara a rukuni na uku idan da ta dauki kofin Faransa a karawarta da za ta yi a ranar 30 ga watan Mayu mai zuwa. A gobe Asabar a wasan da zai yi na 505 kuma na ƙarshe na Liga a Coupe Nord tare da Coron, Xavi Hernandez ne zai kasance captain na FC na Barcelona. Shi kuma Zlatan Ibrahimovic da bai warke ba sosai bayan raunin da ya ji a shara basse ba zai yi wasa ba a karawa na ƙarshe na liga na daya tsakanin Paris Saint-Germain da Rennes a gobe Asabar din. A tsarin keke Sasha Modolo ya fita na farko a zango na 13 na tsarin keke zagayen Italia. Shi dan Italia dan shekaru 27 da haihuwa bai taba fita na farko ba a kan Le Giro. A tsarin motoci Stoffel van Dommel ne ya zo na farko, nasara kenan ta hudu kenan a gasar ART Grand Prix. Mamadou Danda, sashen wasu na murya Amurka, Jamhuriyar Cameroon.
Yanzu kuma lokaci ne na jin sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Da dama masu yawon cilani 'yan Rohingya ne, wato musulmi tsilaru da ke zama a Burma. Burma ta kiyarda ta amshi 'yan Rohingya a matsayin 'yan ƙasa, kuma suna fuskantar bambance-bambance da gallazawa tare da matsin da hukumomin Burmese ke yi na takura musu da hana su walwala. A jihar Rakhine, dubban jama'ar da suka rasa gidajensu ne ke zama a sansanin 'yan cilani, kuma suna fama da karancin abubuwan more rayuwa, kasuwa da wuraren yin bauta. Sun zama waɗanda masu fitaccen mutane ke yaudara, waɗanda suke yi wa alƙawarin samun rayuwa mai inganci idan har suka bar ƙasar zuwa wasu wurare ta kwale-kwale. Kusan rabin miliyan guda ne na Rohingyawa 'yan cilani da 32,000 waɗanda aka yi wa rajista ke zama a makwabtansu a gundumar Bangladesh da kuma sauran ƙasashe a yankin. A halin yanzu dubban 'yan cilani ne suka sami kansu cikin halin kakanikayi a cikin kwale-kwale a yankin Bengal, tekun Andaman da kuma mashigin ruwan yankin Malaka. An kuma ba da rahoton cewar 'yan cilanin suna cikin wani mawuyacin hali. Gwamnatin Indonesia da Thailand sun taimaki wasu daga cikin 'yan cilanin yayin da suka bar har kusan 4,000 suka sauka a gefen ruwan ƙasar a kwana-kwanan nan. A jiya kuma Indonesia da Malaysia sun yarda za su sake ansar wasu 7,000, kuma sun yi kira ga ƙasashen duniya da su kawo masu agaji. Amurka ta yi kira ga dukkan ƙasashen da ke yankin da su yi aiki tare cikin gaggawa domin ceto rayukan 'yan cilanin da ke cikin teku kuma suna buƙatar taimako. Kamar yadda ofishin director mai kula da harkokin 'yan jarida na Amurka ya bayyana, wannan wani lamari ne da muka tabbatar yana buƙatar kulawar gaggawa domin warware matsalar ta hanyar ƙoƙarin da yankunan da abin ya shafa ke yi domin ceto rayukan ɗaruruwan 'yan cilani. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To madalla tunde dai ga Bello Habib Galadanci ya shirya zai karanto mana labarai amma a takaice.
Jama'a mayakan IS sun dauki alhakin kai har-haren bom guda biyu akan yankin kasashen Larabawa Juma'a, inda suka mai da hankula akan masallatan mabiya 100 kashiya, yayin da mataimakin shugaban kasar Iraki yake tambayoyi akan tasirin har-haren sama da kasar Amurka ke jagoranta akan waɗannan mayaka. Wata kungiyar da ta kira kanta Sabuwa kuma tana da alaka da mayakan IS din ta dauki alhakin hari a gabashin kasar Saudiya da ke yankin Katif har ya sanadiyar rayukan akalla mutane 19. Cutar kwalara ta barke a ƙasar Burundi, ko in ce ga mutanen ƙasar Burundi waɗanda ke gudun hijira a ƙasar Tanzania a lokacin da suke arcewar gingimin siyasa da ke adaba wannan ƙasa a halin yanzu. Ofishin 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya ya tabbatar da cewa wannan abu na faru, kuma har ma mutanen guda biyu Tanzania guda biyu ne suka rasa rayukansu daga wannan cuta da amai da gudawa, kuma cutar na kalubalantar mutane 3,000 a yankin Kagunga da ke kusa da tafkin Tanganyika. Jami'ai a ƙasar Kenya sun bayyana cewa mayaka masu ikirarin addinin Musulunci sun kai hari akan wani ƙauye da ke arewa maso gabashin ƙasar, wajen da mayaka suka kame ikon wata jami'a har suka kashe akalla mutane 150 a watan da ya gabata.
To jama'a, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma gubin Allah ya kai mu za mu zo muku dake da wani shirin. Yanzu bari mu miƙa godemu ga Alhaji Aminu Anas da Alhaji Umar Mari, duk manyan jami'ai daga gidauniyar makarantun gaba da sakandare a Najeriya da suka kawo mana ziyara a nan ofishinmu da ke nan Washington DC. Yanzu a madadin Bello Habib Galadanci da Mrs. Julie Leathers Gresham da injiniyanmu ne Mr. Smith, Mahmud Lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.